ilimi garkwar dan adam
can hakika ba da can garda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiran mu nake bisa daje
man sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam a ranar juma'a da shiga bata ne dai kungiyar malaman jami'o'in da rayuwar Najeriya wato ASU ta bayyana dakatar da yajin aikin da ta shafe watanni 8 sana yi a kasar lamarin da kuma ya kai ga rufe dokacin jami'o'in kasar musamman ma dai na gwamnatin tarayya da na wasu jihohin Najeriya a yau Litinin ake sa ran za a bude jami'o'in kasar domin dalibai su fara halarta makarantun nasu sakamakon bude sun da aka yi dakatar da yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in kasar ta yi dai ya biyo bayan shiga tsakani ne da shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Femi Bajami'a Mila ya yi inda a ƙarshe gwamnati ta amince ta biya wasu daga cikin sharuɗa ko buƙatun kungiyar malaman inda su ma malaman jami'o'in suka amince da sakin wasu buƙatun nasu domin samun daidaito tuni dai ɗalibai da iyaye na yara suka fara murna dangane da wannan mataki da aka ɗauka na kawo ƙarshen yajin aikin da ya bar ɗaliban a gidaje lamarin da ma ya sa wasu shiga wasu ayyuka na asha na ji ta bakin wasu iyaye da kuma ɗalibai game da wannan mataki da aka ɗauka na buɗe makarantun to sai dai da farko ga Dr. Bashir Yankuzo na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Minna wanda ya yi ƙarin haske game da wannan mataki da aka ɗauka da kuma bada shawarwari ga gwamnati da kuma iyaye da ma ɗalibai domin kaucewa yajin aiki a nan gaba.
Wato alhamdulillahi labari ne mai farin sarai kwarai da gaske a samun cewa yanzu ɗalibai za su koma jami'o'i su gaba da karatu kungiyar ASU ta janye yajin aiki ita ma gwamnatin tarayya ta sassauto a kan wato ainihin matsayin da ta ɗauka wannan shi ne alkhairi kwarai da gaske kamar yadda aka muka faɗa cewa sasanta wannan al'amari shi ne hanya ba wai zuwa ake za a bi ta hanyar kotu ba to wannan abun murna ne amma bayan nan akwai darussa kullum abu ya faru da bukatun a ci an ɗauki darasi an yi karatu saboda kaucewa faɗa ba cikin wannan yanayi na farko dai wannan yarjejeniya da aka sa hannu tun kafin zuwan wannan gwamnati yarjejeniya ce da ta dace wanda da bukatun gwamnati kullum ta auna koyaushe ya zama cewa in an yarjejeniya a yi kokarin biyan wato ainihin kowane bangare kokarin sauke nauyin da yake kasa a cikin lokacin da ya dace ba tare da kare abu ya tsayi irin wanda ya tsayi ba sannan akwai darussa ga ita kanta kungiyar ASU da ɗalibai da iyaye da ita kanta jami'a da gwamnati da ya kamata a ɗauka kan wannan yajin aiki na farko ita kungiyar ASU ta buƙatar ta sake lali kungiyar nan ta sake komawa da wato ainihin shugabanninta wani irin matakai ya fi dacewa ta ɗauka domin kai koke-koken da ta inda wannan matakan da za ta ɗauka ba za ta je mabiyanta da ɗalibai cikin wahala irin yadda suka fada a wannan karan ba wanda ke nuna wato hazaƙa da ƙwarewar wato jama'a shi ne yadda za su iya kare mutanensu ba tare da sun fada cikin wahala mawuyaci ba irin yadda aka fada yanzu saboda haka shawara ga kungiyar ASU da bukatun ta koma a sake lali me ya kamata a yi a wurin wato kai ƙorafi ga gwamnati da jajircewa irin yadda ta jajirce yanzu ta kwato haƙƙin wato ainihin ma'aikatanta ko kuma mabiyanta ba tare da sun fada cikin yanayin da aka fada ciki ba ko kuma ɗalibai su fada cikin yanayin da aka fada wannan wani kalubale ne ga kungiyar ASU kwarai da gaske.
To ko me iyaye da ɗalibai za su ce game da wannan mataki na janye yajin aikin ga dai abin da wasu ke cewa.
To alhamdulillah bayan share dogon lokaci da aka ɗauka malaman jami'a suna yajin aiki har na kusan tsawon watanni 8 ke za mu koma to Allah sa koma ta zama alheri amma dai ba haka aka so ba dan an ce ko yanzu aka kace fili ya riga ya yi barna gaskiya ilimi ya riga saboda da karatun ya riga ya dawo bai wallahi amma kuma dai Allah shi haka Allah sa kuma ita gwamnati ke biya musu katun nasu ba kuma yaudar su yi ba su ko su dubi Allah dan Allah dan alheri su malaman jami'a shi hakuri da dan abin da suka samu kullum cewa abin da ba ba don kudi ke ba mu ma kuma mutum ba don kudi ke ba suna ne domin jajircewa ko ne yaji aikin da suka yi kuma saboda dalibai suka tafi ma'ana saboda kitin dalibai ne mu wannan dalibai mafita ko ne su ma kansu ba na wasu ba ne mu ka sai su kuma dai dawo da kai da kan da yan gidi Allah ubangiji ya ce maka
actually the ASU strike has affected my postgraduate studies badly and I should have finished by now honestly speaking government need to do a lot
wanda dalibi dai ce kwarai na ji dadi dangane da wannan mataki da aka dauka rawun shafe wata watanni kusan tara kenan a gidajen mu ba tare da harshen jami'oi ba, lamarin da kuma ya haifar da koma baya ga ilimin mu. Muna fatan za a dauki mataki na kaucewa irin wannan yajin aikin a nan gaba. To ko wani irin darasi ko darussa aka koya da wannan yajin aikin?
Wannan yajin aiki ya kamata da darussa da yawa wanda da bukatar da iyaye da malamai da ɗalibai da ita kanta jami'a da gwamnati hatta ma al'umma gaba ɗaya. Yana da kyau mu dauki darussa ba da jin kudi bane, abubuwa na faruwa kowa ya zira ido. Gwamnati da ita da asu ana ta ja'inja an dauki wannan lokaci. Akwai bukatar idan ana ja'inja irin haka a samu waɗanda suke jajirtattu su tsaya su yi magana kuma su cije cewa ga abin da ya kamata a yi ga abin da bai kamata a yi ba. Kamar wannan wato ainihin sa baki da shi shugaban wato ainihin speaker ba jami'a na yi misali. Kaga wani abu ne wanda yake da shi da tawagar sa, wani abu ne da ba a cewa kusan da an yi wannan abun tun farko kila da ba a yi haka ba. Alƙali sai da abu ne wato ainihin ya dole, duk da cewa wannan al'amari alhamdulillahi Allah ya sa dai wato ainihin za mu ɗauki karatu da darussa da Allah shi ya sa har ya kai akan haka. Da fatan Allah ya sa za a ɗauki matakan kan wannan abu ya ƙara faruwa ya zama cewa wannan yajin aikin ba a iya cewa kusan shi ne na ƙarshe a harkar jami'o'i a nan Najeriya da za a gani. Ilimin mutum yana ƙara taɓarɓarewa, bai dace a ƙyale abubuwan da su gaba taɓarɓarewa ba, kamata a dinga yin ɗaukan matakai wanda za a farfaɗo da wato ainihin kima da daraja na ilimi da kima da daraja na malamai da kima da daraja na karantarwa. Malaman nan da suka faɗa halin da suka faɗa ciki abin ta ce da wuya ka ji akwai wani tsarin wani tallafi da ko wasu mutane ko wata kungiya ko waɗansu jama'a za su iya cewa kai malaman nan fa mutane ne masu kima cikin wasu farfesoshi ne wani daktoci ne wasu kalari ga wani tallafi bari mu dinga agaza mu waɗanda suke manya-manyan mutane a cikin mu. Da yawa an kyale malamai sai ga cewa a cikin kamar al'umma ba ta damu da malaman ta ba.
Masu hare a don ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'a da ta ba da umarnin shirin da daidaita shi. Jolly Lennon Gresham Babin Yan Supreme ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da can garɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne.